Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala 'aqibata lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yau kuna rani Jumaa 27 da watan Ramadan. Kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1400 dan dasawa da inda muka tsara tafsirin Al-Qur'ani bi iman a cikin wannan masallaci ne albarka cikin wannan wata mai albarka muna cikin tafsirin suratul insan mun tsaya ne aya ta 18 yau da yarda mun za mu tashi wannan aya ta 18 wanda Allah ya yi sarki wa ya kufa alaikum da Muhammad
shine Allah yake magana yace mushi idan kaga wannan yaran
ƙananu na cikin aljanna, waɗanda za su duka kai da kawo da abinci da abin sha na ‘yan aljanna suna babba su suna sha, da ce kai ka ce wani lubu-lubu ne mai tsada, wani lubu-lubu ne mai tsanani kyawu mai walƙiya mai hatsi aka baza shi a ko’ina. Kamar yadda ya jira a wajen masallacin nan, da za a kanka tsakwalba a warwatsa, za ka ga jinin ka ɗaya da kadiba kana tsakaya hasanta kana tsakaya wake. To ina da an kawo zinariya ko an kawo wani tiyama an kawo shi gashi nan duka an jewa shi, wanda ko ba ya ce da jinin ɗaya kana tsakaya shi da nan za ka ga wake shi. Shi ne alamar da sarki ya ce waɗannan yara a cikin aljanna haka nan za su kasance. Kana tsakanin su kai ka ce wani tiyama ne, wani rubutu ne ga shi can aka warwa ta ko’ina a cikin aljanna. Allah subhanahu wa ta’ala ya yi tare da wannan yaro ba da komai ba don su kasance masu yin hidima ne ga aljanna. Allah mai yi sarki ya ci gaba da bayani, wai za a aika samma a aika na yi mawa kan kabiru. Allah bayan ya gaya mu dalla-dalla halayen da yan aljanna za su kasance a ciki, sai ya biyo shi da cewa akwai wasu abubuwa waɗanda duk sun yi waɗannan abubuwan da yake. Lokacin da ya gaya mu waɗanda za a yi mai hidima, ya gaya mu waɗanda za su yi hidima, sai kuma ya shiga gaya mu wani cikin wurin da za a yi mai hidima. Shi ne ce za a yi ai idan ka yi riba a cikin wannan aljanna, tamma ai idan ka ƙara riba ma za ka ga ni'imomi waɗanda suke masu yawa da mulki wanda yake ya isa cikakken mulki. Saboda ‘yan aljanna a cikin aljanna komai ne ba su yi mafansu, kamar yadda a nan gidan duniya za ka ga duk wani mai mulki, duk wani wanda yake da kasai da yake jin ya kai ya kawo, za ka ga yana da ‘yan aiki waɗanda suke kewaye da shi duk inda za shi, duk abin da yake bukata za ka gani kamar yadda ake sarakuna, duk abin da yake bukata za ka gani nuni kawai zai yi an zabura a koko shi. To ‘yan aljanna ba ma sai ya yi nuni ba. Allah mabiyin sarki ya yassara musu waɗannan yara ƙanana waɗanda za su dinga yi musu wannan ne. Malamai suka ce hikima ta sa yara, saboda ɗan adam a zuciyar shi Allah mabiyin sarki ya samu isan yaro. Duk wanda ke da ɗa ko kuma mutum ko bai da ɗa za ka gani yana son yaro na kare, sai sa za ka ji ana cewa yaro na kowa ne, don da yaro zai yi kyau ko bai san kowa ba, in dai yaro ne ƙarami to duk abin da yake bukata sai ya samu shi saboda san shi da kowa yake. To saboda wannan dan Allah ya ƙila cika mana aljanna da himmarsu, sai ya samu su yaran ne ƙanana suke yi musu bauta, yaran ne ƙanana suke yi musu hidima a cikin wannan aljanna. Shi yasa ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka leƙa a cikin wannan aljanna ka ƙara leƙawa za ka ga ni'imomi waɗanda suke masu girma, kuma za ka ga mulki wanda yake ya karɓa sunan shi na mulki, mulki wanda ya kai matuƙa a cikin girma. Kamar yadda mun kai a kwanakin da suka gabata baya, dan aljanna zai yi murari yana buƙatar ya ci wannan tsuntsu, zai buɗe kanshi ya ce yana murarin ya ci wannan tsuntsu, wannan tsuntsu zai wato shi gasasshe in gasasshe yake so, in soyayye yake so zai wato shi soyayye. Shi ya shekara ɗaya mun karanta wadannan kan alayhi muzilalu ma wa sulila tulufu ha tazilila, kayan danye kayan marmari na ‘yan aljanna duka Allah mabaukin sarki ya sa sun yi kusa, ko da wancan mutum yake bai buƙatar sai ya tashi ya tara hannu daga inda yake nan, duk abin da yake so zai isa shi ba don komai ba don cikin mulki, don sai ni'imta da ni'imomi waɗanda suke masu yawa waɗanda Allah mabaukin sarki ya yi musu kanta. Hadisi ya tabbata da wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisi da Abdullahi ibn Mas'ud ya fitar da shi, wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna mun girma da darajar aljanna, sai yake ba mu labarin mutum na ƙarshe wanda zai shiga aljanna. Wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana cewa inna akhira ahli aljannati dukhulan aljanna, dan dai mutum na ƙarshe wanda shi ne zai rike kowa zai shiga aljanna ya bar shi shi kadai shi bai shiga ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum ne, wani mutum ne za a yi shi daga cikin wuta, idan aka yi doye daga cikin wuta kenan musulmi ya mutu yana mai imani,
amma dai fuffukan shi da zunube da yake yi sun wuce kawo shi doka ya shiga wuta ya yi kasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a rubi wannan sai a kai shi wani wuri a maido shi da zaman mutum a wanke shi daga wannan dukkan dattin da hori wanda ya daga cikin ruwa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mishi ya je shiga aljanna idan ya je shiga sai ya gani a khayalin shi sai ya gani aljannan nan ta ci sai ya dawo Allah maɗaukakin sarki ya ƙara ce mishi ya je shiga aljanna ya dawo ya ce ta ci Allah maɗaukakin sarki ya ce mishi ya je ya koma shiga aljanna a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce har zai ce a tastahziru bi wa anta al-malik ya Allah kana yi min iskili ta da cewa kuma kai ne mai mulki ba mallakin kowa saboda shi gani yake aljanna babu inda zai shiga har sai ya kai so uku yana zuwa ya dawo Allah mu yi sai shi ce mishi inna laka mithlu dunya ashra kiram kaje lalle a cikin wannan aljanna kana da kwatankwacin duniya su goma cikin duniya da girman ta baki ɗaya da ƙasar da ke cikin duniya da ruwan da ke ciki baki ɗayanta wanda shi ne ya yi kowa ƙaramin gida a aljanna wanda shi ne na kanshi wanda daga shi za a rage babu wani wanda zai ƙara shiga zai shiga yana ganin ta cika fi da wuri amma ƙarshe Allah maɗaukakin sarki zai ce mishi ya shiga yana da kwatankwacin duniya su na wannan ke nuna mu duk abin da aka zara mu a baya nan ne imomin da yan aljanna za su kasance a ciki to kaɗan ne daga cikin abubuwan da Allah maɗaukakin sai sarki ya tashi da su a ciki saboda ba duniya ba niyya ba ko mara da aka ce kana da goma mara da aka ce ya ka gani ka ba za ka iya yi wa ita ba a nan ba dan aljanna wanda ya koma ƙaramin gida a aljanna a hadisi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da irin duniya su goma daga wannan ke nuna wa Allah maɗaukakin sarki ya yi tanu da limomi waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu Allah ya yi tanu da limomin da idanu ba su taɓa gani ba a cikin aljanna kuma rai na ɗan adam bai taɓa raya samun irin waɗannan limomi ba su ma taɓa wato mishi a cikin kanshi ba ya dinga jin cewa akwai irin waɗannan limomi Allah maɗaukakin sarki ya kai mu a cikin gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa alilahum thiyabu sulusin khudrun wa istama wa huddu asabira min jiddatin fa saqahu rabbuhum sharaban tahura bayan Allah maɗaukakin sarki ya gaya mu limomin da ya aljanna za su kasance a ciki ya gaya mu gidan da za su rayu a ciki ya gaya mu cewa ya yassare musu ya da waɗanda za su dinga yi musu hidima a cikin wannan aljanna ya gaya mu komai yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ya shiga babu labarin kaya waɗanda tuwaye waɗanda ya aljanna za su sa su a cikin gidan aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ce alimu siya lallai a saman jikinsu al'abrar mutanen kirki waɗanda suka yi imani na gaskiya akwai wasu kaya a cikinsu min hariri raqiqil ahmar na daga alhariri mun ga yi a karatun da ya gabata cewa alhariri wani nau'i ne na kaya wanda yana da matuƙar tsada bal Allah maɗaukakin sarki ma ya haramta wa maza su sa shi a gidan duniya amma mata suna sa shi amma tsabar tsada shi ne yasa ba mutane ba su san shi ba saboda ba kowa ke da ƙudirar iya sayan daidai da yadi guda ba cikin shi Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan alhariri ne Allah ya gaya mu da alhariri ne ba dan komai ba dan yayi daidai da hankalin mu da abun da yake amma alhariri kan gidan duniya ba zai taɓa zama ɗaya da alhariri gidan lahira Allah maɗaukakin sarki ya ce za su san zai kasance a musalin su tufafi na wannan hariri yana da taushi kuma tsawo ne launin shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ga mutum wa istama yana walkiya da wasu kaya ne na ala kaya ne na walkiya wanda Allah maɗaukakin sarki kawai ya sani da a nan gidan duniya yadda za mu fassara su ba za mu can fassara su da alharin ba ko kuma fassara su da su zinariya da sauransu amma dai tanadi ne Allah maɗaukakin sarki ya yi musu kamar yadda za ka gani sarki ya yi to irin sarakunan da waɗanda suke sa su zinariya su ɗan hannu da sun lura da ne ne duk sai kwalliya da su a cikin su Allah ma da sarki ya ga mu gidu a samu da ne haka za a yi mai ajiyar da kwalliya za a dinga samu su abubuwan kwalliya sun mutu sun zo bi da sauransu na daga alfinta wanda ita ce azurfa za su sa su a hannuwarsu ba don komi ba saboda kwalliya idan wannan ba don komi ba Allah mutum sarki ya yi talibin wannan dan cikin ni'ima ga aljanna za ka ga dan adam a gidan duniya duk lokacin da ya buɗe ya kasai da ya ciyar koshi to za ka gani yana yalwatawa a cikin sa kaya zai yalwata a cikin abu hawa to za ka gani a cikin sa kaya ma yana yalwatawa har sai ka kai kana ganin kai da baka da wadata kana ganin wani kamar hauka ne ka ya ce takalmi sun kai shi ka kaza ka ya ce mota da shi ta kai shi ka kaza ka ya ce zoban shi ma kadai da za a ba wa jari da sauransu Allah madaukakin sarki sai ya gaya mu cewa duk wannan gangaren da wannan shigai da masu mulki suke yi a gidan duniya wanda take gurbi mutane da wanda masu mulki suke yi Allah madaukakin sarki ya ce to yayi tarihin wanda ta yi ta a cikin gidan aljanna da aljanna duk za su sa kaya waɗanda sun yi irin waɗannan kayan na girma da daraja Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mu cewa wa windu asabu da fi aka yi musu kwalliya ayan hannu da zobuna da sauransu na daga fitta ita ce azurfa a cikin gidan aljanna abi huraira ya rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tamdu'ul hilyatu min an-nur bi haythu yakunu yake gaya mana cewa kwalliya wasu malamai sun fassara al-hilya da kwalliya kwalliya mu'mini a aljanna za ta kai ne inda a wannan shi shi yasa wata ruwa yake cewa inna ummati da ba su na wurin waki ne min asali wa man istata an yuqima tila qurata fa yalla za Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle an ummata za a tada su a gobe da kiyama suna masu haske suna kyalkyali suna masu kwalliya a wuraren da suke na Allah da haka duk wanda ya samu dama yana iya tsawaita wajen abokan shi don kwalliya shi ta kai haccan yayi fadafa shi yasa abi hurairai kasance idan yana a wala in ya zo wanke hannun shi ba daidai gwiwa hannun shi za yana wucewa har ya zo ga misalin shi haka ne ya zo wanke kawo shi yana ba daidai yake samu yake za yana wankewa har ya wuce kawo shi har ya kusa kai wa dunya yace saboda ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan hadisi yana san ya tashi ko ina nashi yana aski yana kintari yana wuce nan ma shi ne ya rawa cikin wannan hadisi ya ce tamlawi hilyatu min al-mu'min hadisi ya rawa kwalliya ta mu'mini a aljanna tana kaiwa inda a wannan shi ke kaiwa kenan duk inda a wannan mu'mini take kai mishi to Allah madaukakin sarki duk zai sa a yi mishi kwalliya da abubuwa a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ga mu ko wudu asabira min da zinariya ne da a samu sai an hannu na zinariya malamai sun yi kokari sun yi jan tsakanin ƙaruwoyin da guda suka ce saboda ɗabi'a ta adam akwai wanda ya yi san azurfa da zinariya shi yasa shi sai a bai kwalle shi da azurfa akwai kuma wanda ya yi san zinariya shi kuma sai a yi bai kwalle shi da zinariya malamai suka ce babu cin karo da juna cikin waɗannan ayoyin guda da ayar da ta ce za a yi musu kwalliya da azurfa da ayar da ta ce za a yi musu kwalliya da zinariya malamai suka ce kuma a aljanna lokaci ne rayuwa ce wadda take da yawa rayuwa ce wadda ba za ta yanke ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wani lokacin za a yi musu kwalliya ta zinari wani lokacin kuma a yi musu ita ta azurfa Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa wa sabaru wa qum sharabu wa qura ubangiji shi yasa ya ga su ya shayar da su abin sha wanda ya tsarkake abun sha wanda ya kai mutuka a cikin sarki shi karkar da shi da haka Allah madaukakin sarki ya shayar da su shi wanda bai cutar da su da komi duk wata abu da ake tsammani na kazanta Allah madaukakin sarki ya tsarkake abun sha na aljanna da shi Allah madaukakin sarki ya ga mafiya na abu ne mai akwai ruwa akwai korafu na ruwa a cikin aljanna ruwa wadanda suke masu kyawu ruwa wadanda sai sa da ku ruwa wadanda suke masu daɗi ba irin ruwan mu na duniya aka Allah ne sai ya ga mu akwai horon gure giya giya ba ga wannan da duniya Allah malaka sai ya ga mu akwai horon gure zumwa zumwa wanda take ta tattar zumwa ba ga wannan da duniya Allah malaka sai ya ga mu akwai horon na madara tsantsan madara ba irin wannan da duniya wanda ba ka san da aka hada da ita ba ba madara ba ce take kana dai sha da shi nan madara amma ba ka san da aka yi ba aka yi Allah malaka sai ya ga mu madara ga aljanna madara ce wanda take tsantsan kisa ne ce wa sharabu wa madara wa al-safa'u rafu'u sharabu wanda yinsu ya shayar da su ruwa wanda suke sun kai matuka a cikin sun kai matuka a cikin zaki malamai suka ce na Allah malaka sai ya ce wa safa'u bai ce wa safa'u saboda suka ce duk inda aka ce safa to an shayar da mutum ruwan da ba ta da wahala shi yasa duniya sai ce wa askaina ma ruwa saboda mun shayar da ruwa wanda suke masu gardi masu jani saboda a gidan duniya babu wanda yana zanta ko ruwa zai iske shi a gaban shi dole sai an tashi an neme shi sai an yi goba babu 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 sai an yawo gari shi sai dai an yi wahala yana bukatar a yi wani goji don a kawo wannan ruwan a sha shi yasa Allah ya yi sarki ce wa asaina ku suka ce ana amfani da kalmar asqani inda an yi aiki an dan sha wahala tare da samu amma na aljanna da yake ba ku da wahala da Allah ya sha kai tsaye ne zai same su lokacin da yake so Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa sawa wa sabaina ma ma wa sabaina wa sabaina ma wasafa'u rabbuhum sharaban tahura ubangiji sai shayar da su ruwa wadanda suke masu sarki kenan Allah barkin sarki ne shayar da su ba tare da sun yi wahala ba ba tare da sun yi wani guji ba dan neman wadannan ruwa wannan shine bambancin ruwan duniya da ruwan lahira amma yanda muka ga yin duniya din yanda mutum ya kai madaka a cikin mulki to idan za a kawo musu wanda zai kawo musu sai yayi wani aiki ne ya kawo musu ana aljanna mu Allah malaikin sarki zai kawo mu su ne kai tsaye da sun yi kodarin su sha su za su gani su a gaban su ba tare da kowa ya wahala Allah malaikin sarki ce inna hadha kana lakum jaza wa kana sa'yukum mashkura lalle wannan dukkan wannan abubuwan da Allah malaikin sarki ya zalo ya ce ya kasance sakamako ne a gare ku saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya wa kana sa'yukum kuma ayyukan da ku kasance kuna yi a gidan duniya sun kasance abubuwa ne na gorewa shi yasa Allah malaikin sarki ya saka muku da gidan aljanna aljazaa'u bil islam shi yasa duk lokacin da mutum ya yi imani ya riƙe Allah ya yi iya kokarin shi wajen bin dokokin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa to Allah malaikin sarki ya yi alƙawari ya mishi tanadin aljanna wanda zai saka mishi ikrar ruwa a kiyama wani lokacin da mutum ya bauɗe ma Allah ya bauɗe ma dokokin Allah ya bauɗe ma mun tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah malaikin sarki ya yi mishi tana da azaba wanda yake da shi sai Allah malaikin sarki ya ci gaba da shi
inna nahnu nazzalna alayka alqur'ana tanzila فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا
Allah malaikin sarki bayan ya gaya mu halayen ya Adam da kuma raba su da gida biyu da masu sako da masu dama Allah malaikin sarki sai ya gaya mu kuma wata kyauta wata baiwa da ya yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita shine na sauke mishi alqur'ani da girma saboda kafirin Makka sun kasance suna cewa sihiri suna cewa bokanci suna cewa waka ce suna cewa tatsuniya ce ake yi mishi sallallahu alaihi wasallam yasa Allah mai sarki yace mushi inna nazzalna alayka alqur'ana lalle mu ne muka saukar maka yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan alqur'ani mai girma mu ne muka saukar maka da shi sankowa sankowa wanda take a rarrabe saboda hikima ta Allah mai sarki Allah mai sarki yana gaya muku qur'ani farana litqra'u ala an-nas ala mukti wa nazzalnahu alqur'ani mai girma ne muka rarraba shi ba don komai ba dan ka karanta mu mutane shi a bisa tsawon lokacin da zaka yi kana kira su zuwa imani wannan sannan kuma kuma ka saukar da shi sankowa Allah subhanahu wataala ya ce wa qalu laula unzila alayhi alquran tudakkar mali kafin ran ka san kasance suna cewa me yasa ba a saukar mu manzo Allah ba alquran jumla guda su kutum baki da ya sauke mu shi Allah ba mai sarki yace kadalika yuthabbita bihi fu'ada wa ratalnahu tartila dan haka ne muka saukan mashi a rarrabe ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan koyi ba dan mu tabbatar da zuciyar kanshi kuma muka rera mashi rera Allah madaukakin sarki yake ga mun da sha'ani cewa lalle mu ne muka saukan mashi alqur'ani muka saukan mashi da shi saboda yana abunda suke ni abunda suke gani da cewa ƙarya ce ta zore ta siri ne ka zore shi ko kanci ne ko kuma gadana ce ko kuma waka to duka ba haka alqur'ani ne daga wajen Allah madaukakin sarki dan haka fasbir li rabbika kai hakuri da hukuncin ubangiji ka yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai hakuri da hukuncin ubangiji ka wanda ya riga ya kaddara na wahalar da zaka sha a cikin kiran al'ummar nan zuwa addinin musulunci kaya hakuri da abubuwan da zaka cimma na zagi da zaka yi da za su dinga yi ma na ce ma ma hukunci da zan yi da za su dinga yi ma da kuma jinkirin jinkirin nasara saboda Allah madaukakin sarki ya jinkirta ba annabi nasara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shekara 13 a garin Makka yana kiran su aka su imani da Allah su bar bautar gumaka su bauta ma Allah shi kadai ƙarshe mutanen Makka suka zaune shi suka ji karba abin da ya zo da shi ƙarshe ma suka hidda shi daga cikin garin Allah madaukakin sarki da ya ga dama tun lokacin turran da ya ɗauko annabi da ya sa dukkan mutanen garin Makka su karba alƙi ko kuma ya sa dukkan su manzo Allah ya yi su ci nasara a cikin wannan ranar amma ba don komai ba dan Allah madaukakin sarki ya nuna mu hikima na cewa komai sai an shakirce an yi hakuri ne an yi cimma komai Allah madaukakin sarki sai ya bar manzon shi ya sha wahala tare da waɗannan mutane ba da komai ba dan ya cike mishi hikima shi da wata farin shi kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin gudun asu da wasu manyan annabawa waɗanda su ne ɗan gata a wurin Allah guda ɗaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin su saboda hakuri da suka yi saboda bambantaka da suka yi da wahala da suka sha tare da al'ummomin su Allah madaukakin sarki ya zabe su ya kebance su daga cikin annabawa shi yasa nan ba Allah madaukakin sarki yake lallashi manzon shi ka yi hakuri da abin da ubangijin ka ya hukunta na kafin rai su cuta ma amma kuma kana gani Allah bai musu kodi ba na kafin rai su cuta ma waɗanda suke tare da kai amma kuma kana gani Allah bai musu kodi ba na kafin rai sun ki amsa abin da ka zo da shi amma kuma Allah madaukakin sarki ya jaje ka ba dan komai ba dan ka jajirce ka yi hakuri ka yi kira amsa ta farkin Allah madaukakin sarki shi yasa wani daga cikin malaman malamin yake waƙe yake cewa in dira haihu wa fil ayyami tajriban bisabr al-aqibatu mahmuda al-akhir wa qalla man jadda fi amrin tawallahu wastashaba as-sabra illa nadim az-zahr yake cewa nan dai shi ya gani a cikin hakuri abubuwa waɗanda suke yau da gobe ya ga yau da gobe a cikin hakuri yake cewa in dira haihu wa fil ayyami tajriban dan dai a cikin kwanuka na ga yau da gobe da yawa yace ni ra'ayi ko fil ayyami da kiri ko bi sabri aqibatu mahmuda al akhir yake cewa lalle hakuri yana da makoma wanda za a gode mu tasirin shi a nan gaba yace zai yi wahala duk wanda ya kokari a cikin yin wani abu kuma ya shawo hakuri ya zama a wucin shi baci ya ci nasara a kan wannan abu. Yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hau ƙarshe bai bar duniya ba, shekara ta takwas bayan ya yi hijira, bayan kafirin Makka sun huta shi daga garin Makka, sai gashi ya dawo a garin Makka, shi ke da kalma, shi ke faɗa a shi a cikin garin, shi yake yin yadda ya gara ma a cikin garin. Ya zo ya tattara su yana tambaye su, ni kuke tsammanin zan yi? Bayan a da suna bibiyar shi suna neman duk inda yake, lungu-lungu su kashe shi, yana boya sai da ya kai ya bar garin, amma bai bar duniya ba sai da Allah madaukakin sarki ya maido shi a garin nan, ya bude mishi garin nan, garin nan ya zama ƙarƙashin mulkin shi. Wannan sallada hakuri kenan, da haka duk abin da ɗan adam zai nema a duniya ko ma ne to idan ya yi hakuri nasara tana nazuwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci shi da hakuri, fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum, ka yi hakuri kamar yadda manyan annabawa suka yi hakuri tare da al'ummominsu. Wala tasta'jil lahum, kada ka yi musu gaugawa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya cigaba da cewa wala tutahhiru azmin aw ghafura, kada ka yi ma kowane ɗaya daga cikinsu wanda yake mai layi yake kira ka ka zo ka saba ma Allah, kada ka yi mishi biyayya. Ko kuma kafiri ne wanda ya kafirce ma kalmomin da Allah ya yi mishi, ya kira ka saboda sun kasance sun kira manzon Allah, ka zo mu yi yarjejeniya, ka bauta a bauta mu hannunan mu rana guda, kai ma ranar bautan Allah ka ashe a bautan Allah. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake gargaɗe shi da cewa fasbir kama sabr fasbir li hukmi rabbik fa la tutimmu ajran aw ghafura, kai hakuri da hukuncin ubangijin ka, kuma kada ka yi ma kowane mai layi cikin suna wani mai saba Allah, kada ka yi mishi da hakuri shi wani wanda ya kafirce ma Allah, kada ka yi mishi biyayya ka bi shi a bisa wannan kafircin nashi ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah madaukakin sarki ya cigaba da cewa wasu suna rubuta bukuratul wasiya, ka cigaba da ambaton sunan ubangiji ka lokaci sai da wani. Allah madaukakin sarki lokacin da ya hana manzon shi da ya yi ma wani nara wani mai zunubi ko wani kafiri ya yi mishi biyayya, Allah subhanahu wataala sai ya umarce shi da ya dinga rukun ambaton Allah a kowane lokaci. Da haka lokacin da Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga yin salati ga waɗannan annabawan nasu, ya dinga bibiyarsu, ya hana shi ya yi musu da'a, ya dinga yi musu duk abin da suke so, sai ya hore shi da ya hakuri, ya bi a hankali kuma ya yi ta'ambatan ubangiji shi, saboda wannan ibadar da zai yi sai da rana, salloli da zai yi da zikiri da zai yi, shi zai shagaltar da shi daga abin da suke kiran shi na saban Allah, daga abin da suke kiran shi na ya zo ya bauta ma wasu gumaka. Allah madaukakin sarki ya gaya mu cewa wasu isma rabbika ya Muhammad, ka ambata sunan ubangiji ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan wuni da kuma karshen shi. Allah madaukakin sarki ya ce wa minan da fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila, aka kuma idan dare yayi to ka yawaita sallah, ka yawaita ibada ga ubangiji ka, ka yawaita sujada. Allah madaukakin sarki ya umarci manzon shi da yawaita ambaton Allah sai da rana, saboda a cikin ambaton Allah yana shagaltar da mutum daga dukkan wani sana'a Allah. Duk lokacin da mutum yake zaune yana ibada, yana zikiri, yana ambaton Allah, ba zai samu wata rana ba wanda har zai yi tunani me zai yi. Mafi yawanci rana ta lokaci rishin yin mizan shi ke kai ɗan adam da tunani har ya kai ga aukawa cikin saman Allah Allah madaukakin sarki. Amma duk lokacin da ba ya shagaltar da kanshi da ibada, kamar yadda za mu gani yanzu a cikin wannan wata da muke a cikin wannan kwanuka masu albarka, za ka ga mutane kowa ya shagaltar da ibada, kowa ya tashi da asuba ya yi sauri ya yi sallah, ya kwanta sai yana yi ya tafi masallaci irin juma'a, daga juma'a nan da wani ta yake yin dalilin karatu ana yana tunanin shi ya za a yi tanadin abin shan ruwa, bayan shan ruwa zai yi sallah, bayan wannan sallolin kuma hankalin shi ya koma ya za a yi dawo yin sallar dare, sai ka gani kana buƙatar ka aiwatar da wani abu kana ganin lokacin ya yi maka kana, saboda dukkan lokacin naka ka sa shi a cikin da'a ko yake shi, to duk wanda ya kasance wannan shine halin shi cikin azumi ko ba cikin azumi ba to ba zai ma rasa lokacin da zai yi tunani ya ji ya samu Allah sai sa Allah mu ɗauki sai ya umarci kuma ko shi da cewa yayi ta ambatan Allah saboda wannan ambatan na Allah zai shagaltar da shi daga ya tsaya tunanin abin da kafirai suke bauta ayyar da tunanin su je su bauta ma Allah shi wani lokaci a bauta ma Allah su wani lokaci Allah mu ɗauki sai ya ce haka kuma daga cikin dare sujudi lawa da yayi sujada ga Allah madaukakin sarki a cikin sallar kare kake ta dare saboda sallar dare wajibi ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sabbihu laylan tawila kuma ka kasance kana mai tasbihi ga Allah dare wanda yake mai tsawo shi yasa Allah subhanahu wataala yake ga mu ya ayyuhal muslimin qum min layli illa qalila nisfahu aw nuqqis minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila ya kai nan ne da barko ko min da yake da Allah kai tsayi wannan karaya dare ba ki dai da tsayuwa sai kan kadan daga cikin dare sai yake kadan daga cikin dare nisfa al musbir mukan ko kai sallah rabin dare ba ki dai ko kuma ka rage kadan daga ciki auzi alai ko kuma ka tsara daga rabin dare kenan ka raba dare ko kashi biyu duka ya kasance sallah warattil qur'ani tartila karira alqur'ani rira shi yasa kiyamun layl a hakkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ba inda za a dare yanzu yayi ya kwanta ya wuce ya waye ga sallallahu alaihi wasallam bai tashi da ya sallar da shi yasa lokacin da ake kiyamun layl da Ramadan da ya yi tura na kada al'ummomi sahabbai shi suka zo suka bi shi sai ya tura na kada suka karu jama'a da yawa rana ta uku sai da suka cika masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kiyo suka yi ta jiran shi da saya kai sai ya ce na yi tsoron in fito musallaci ta taro ko a farlanta mun wuya kuma da an farlanta mun wuya ta zama wajibi da ba za mu iya ba wannan hikimar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi ta mashi da fituwa amma a cikin gida sai ya yi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a nan ma yake kara umarnin shi da cewa da cikin dare ya yi sujjada ga ubangiji shi yi bauta ga Allah yayin salloli a cikin sallolin shi na dare yawa ya yawa ta sujjada shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya tambayi wani sahabi shi yace mishi me kake so ya kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan sahabi me yake so ya roka mishi addu'a yace yana son as'aluka murafaqata fil janna sahabin yace manzo Allah ina son kasance tare da kai a cikin Allah sallallahu alaihi wasallam ne roka mashi duk abin da roka mashi Allah zai bashi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in dai kana son wannan ya ce mishi fa inni ala nafsi ka kafara su da haka to ka taimaka min a bisa kanka dan wannan burin naka ya cika ka kasance makwabci na tare da ni a gidan aljanna da yawan sujuda da yawan yin sallah ko da yaushe ka dinga yin sallah ko da yaushe ka duka ka cika yin nafili kana kai koshi ga sarkasa to wannan zai sa ka kasance kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna shi yasa shekaran da jiya mun ga cewa ya tambayi bila ya ji karar takalmi shi a cikin gida aljanna ya ce mun shi ya bila ni yasa ka aljanna na ji karar takalmi ka a gida aljanna bila ya ce mun shi bai taba yin a walla ba fati wannan a wallan bai bar sai yayi mata raka a gudan to ya wannan ke tabbatar mun yawan sallah yawan da nan yana cikin abubuwan da suke sa bawa ya kasance da aljanna suna cikin abubuwan da suke sa bawa ya kasance makwabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan aljanna shi yasa Allah mai mulkin sarki anan ya umarce shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga amma ruku fa ajru fihi rabb فأما السجود فأكثر فيه في الدعاء فمن أن يستجاب له لن ركوعي لو كنا سنة وجرم ما هو من نجم باتي ركوعي شيء كما سجد عليه لو كنا كوشي كسا مزا الله صلى الله عليه وسلم يجب يوي تقع الدعاء سابو ليا يبقسا دعا كرم أمو مزا الله صلى الله عليه وسلم يجب يأمو أقرب لا يكون الأرض من ربه وهو ساجد mafi kusancin bawa da yake kasancewa yana kusa da ubangiji shi ne lokacin da yake yana nisa jira da duk lokacin da wani abu ya firgita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar raza ne yi so wazi alaihi wasallam sai ya zabura ji isa da duk lokacin da kake da wani kalubale kake da wani fargaba kake da wata kadiya kake da wata bukata kana san Allah madaukakin sarki ya cike maka ko kuma wani balwani bala'i ne wata musiba ce kana son Allah madaukakin sarki ya yaye ma to ka yawo ka nafi fili ka yawo ka kai koshin ka kasa kana roƙon Allah a cikin halin nan da kake da sujada kana gaya mishi bukatun ka Allah yana yin kowane irin yare ba dole sai da dalilin ba da yaran ka ka gaya ma Allah bukatun ka Allah yana yin ka sai ka ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce gaya ma mutum shi ولقد نعلم انك تضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لدني منزل كلا سام كنتي اتبت سجيتك سوود ابن سجيتك سوود ابن كافر رئيسك جايا نجي واكي مكاكتي نجي واكي مهوكتي نجي واكي مهوكتي مواتي دعك فسبح بحمد ربك كي تسبيحي يومين جيشك وكن من الساجدين kasance daga cikin masu yawai da suke da daga duk lokacin da kunci yamma yawa duk lokacin da baki ciki yamma ka yawa to ka yawai da yin alwala kana yin sallah Allah madaukakin sarki zai yayi maka wannan kunci zai yayi maka wannan kunci saboda da ya san ubangiji da ya san annabci na cikin wannan kunci na cikin baki ciki na abin da kafirai su ga mushi sai umarce shi da ni sai umarce shi da su yace mushi ya dinga da su mai kasance daga cikin masu yawa da suke da saboda wannan zai kawo mu sauki a cikin zuciyar shi Allah madaukakin sarki yake ga mu sabbe bi hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'i al-layli fasabbih Allah madaukakin sarki yake ga mu zai ci wa kai tasbihi gabanin fitowar rana da kuma kayan tawali da sai da wani daga nan malamai suka cira to hukuncin yin azkar sabahi da isha mutum ya dinga yin zikiri na sayar da kamarci waɗanda malamai sun rubuta littattafai masu dama da littattafai mafi saurin samu wanda duk wanda ke so kyauta ma an yi ta raba shi isirin musulmi wanda askari ne malamai ya yi kokari ya tattara su wanda za ka yi da sayar da kwan wanda za ka yi da marita da kwan wanda za ka yi idan ka tashi shiga daga gidanka da kwan wanda za ka yi idan ka tashi shiga mai waya da kwan wanda za ka yi idan ka tashi kwana da kwan dukkan wani abu da za ka yi ba ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maka tare da wani zikiri wanda za ka saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ka daga sharri da wani sharri Allah madaukakin sarki ya ce ma annabi shi wasallam bi hamdi rabbika ya yi kawo haka lokacin da kake tashi da kwana kai an bace kuma gishin ka wani nan da ya musalli ko yi ba haka kuma ne da lokacin da tauraru suke juya bana kai tasbihi ga ubangiji Allah madaukakin sarki yake ga mu cewa ya kasance mai yawan ibada ya kasance mai yawan zikiri ya kasance mai yawan ambata mai saboda wannan zai shagaltar da shi daga hukumu daga bacin rai na duniya zai shagaltar da shi daga saban Allah a cikin duniya sai Allah madaukakin sarki ya ce
inna haula yuhibbun al-ajilata wa نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء والظالمين أعد لهم عذابا أليما
Allah bada wata izaki bayan ya mamadan shi sallallahu alaihi wasallam magana ya gaya mushi ga abun da zai yi ya girmama Ubangiji shi Allah subhanahu wataala ya hana shi yin wasu abubuwa kuma ya umarce shi da yin wasu abubuwa sai ya shiga gaya mushi hali waɗanda suke na kafirai ya shiga gaya mushi hali na waɗanda suke ƴan tawaye hali na waɗanda sun fi karɓan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo su waɗannan ayoyi suna ɗauke da bayani da yawa na so da mu kankanta surar nan ayoyi gida amma ba zai yi ba kuma wannan shi ne zaman mu na ƙarshe a cikin wannan wata mai albarka don idan Allah ya kai bayan sallah idan mun dawo tafsirin da muke yi juma'a juma'a insha Allah za mu dasa daga inda muka tsaya samu mu yi da wannan sura wama tasha'una illa an yasha Allah mun so mu yi da suran nan amma Allah ba yake sarki ne so ba saboda jiya an samu rasuwa na mabukar masallaci domin karatu bari shi karatun nan na jiya yasa ban samu mu kammala sura a nan za mu tsaya wannan shi ne zaman mu na ƙarshe a tafsirin Ramadan da bana